أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV, EKS ko IKS Islam Kitabu Sunna da take a nan Niamey, Nijar, muna muku gaisuwa ta addinin Musulunci a duk inda kuke a duniya. Sannan muna ƙara godewa Allah Subhanahu wa Ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya bamu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi, ko yadda ake haɗa nasoshi, ko yanda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shine darasin mu na 224 kenan. Kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allamatul Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami' al-muslimin. Littafi na biyu, littafin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha da Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir ar-Razi. Mun tsaya ne a ƙarshen wato suratul abinnan suratul Fathi wannan littafai guda biyu. Yanzu kuma za mu shiga cikin suratul Hujurat. Za mu fara yin littafin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha. Muna fatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kasance shine jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar. Allah kuma ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin ayyukan mu gaba daya. Muna fatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya samu kyakkyawan karko. Muna fatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya sanya aljanna firdaus al-a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya. Suratul Hujurat a cikin littafin as'ilatul Qur'an al-Majid mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa al-Adawi ya sa number 1. In ka duba zaka gani, kinan ka duba kasar littafi akwai number 1. An sanya mata suna wato a cikin al-Qur'ani da kuma littafin sunna da tafsiri Suratul Hujurat. In ka duba kasa zaka wannan larabcin ba ta da wani suna in ba wannan ba. Abin da yasa an sanya mata wannan suna, an faɗi surat kalimata al-Hujurat a cikin ta. Sannan wannan ya sauka ne a kissa ta waɗansu Banu Tamim da ake kira Banu Tamim Larabawa da suka kira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a bayan dakunan dake cikin gidansa kenan. Sai an ka sanya mata suna Suratul Hujurat. Wannan sura kuma ta sauka a Madina da ittifakin malamai. Yassa alifun ha'un, wannan shine wato yana nufin intaha. Shi bayanin da Sheikh Mustafa al-Adawi ya cirato daga At-Tahrir wa At-Tanwir, wato ya kai karshe kenan min At-Tahrir wa At-Tanwir. Na karanta fassarar larabcin ne mai so zai komawa cikin littafin kasa zai ga wannan bayani. To mas'alar da zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 2016. Malam yace fa in qila, idan anka ce kaifa qala ta'ala, ya akai Allah ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku dan da kuka yi imani, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulihi, kakko shiga tsakanin gaban shiga gaban Allah da manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Suratul Hujurat aya ta 1. Malam yace wal muradu bihi, abinda ake nufi nahayuhum an halisu an yataqaddamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kasu shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi qaulin, ta fuskar magana. An gane ko? Su faɗa su ce ya ce bai ce ba, ko su ce bai ce ba alhali ya ce, au fi'ilin ko aiki, su aikata wani abu wanda ya saba masunnar sa sallallahu alaihi wa alihi sallam, wanda zai mantowa bid'a. La an yataqaddamu, la an yuqaddimu ghayrahum, ba wai ana nufin su gabatar da wani su ba, ma'ana ba ana nufin ba kinan kasu sa wani ya shiga gaban manzo ake nufi, ko kuma a'a kada su shiga gaba. Wanzu misali kaga wajen yaki ai suna ya shiga gaban manzo sallallahu alaihi wa alihi sallam. Malam yace kullu zamu ce qaddama, nan fi'li da an kawo na qaddama huna anan lazimun, lazimina. An gane ko? Ma'ana bai da maf'ulun bihi, bi ma'ana taqaddama, kinan kakku shiga gaba, ba ana nufin kada ku gabatar da wani ba. Kama fi qaulihim, kamar da suke cewa bayyana, ya bayyana, wata bayyana, kuma ya bayyana, duk ma'ana shi daya, ba ana nufin an bayyana da abu ba. Kinan wani lokacin bayyana ba yana nufin ka bayyana abu ba. Wa fakkara, wani lokacin ana nufin yayi tunani, wa tafakkara, yayi tunani, ba ana nufin fakkara fil amri ba yayi tunani a cikin wannan al'amari, nan lazimina kawai ana nufin yayi tunani. Wa waqafa, ana nufin ya tsaya, wa tawaqqafa kuma ana nufin ya tsaya, duk ba ana nufin ba wato ma'ana ya abin nan waqafa ya tsayar da wani abu ba, domin shi waqafa wani lokacin yana nufin tsayawa, waqafa kuma yana nufin ka tsayar da wani abu. Allah ya ce waqifuhum innahum mas'ulun, kaga nan yana da maf'ulun bihi, ba sai ka ce waqafahu ba, ko auqafahu, duk da yake in ka faɗa saboda ƙarfafa ana, ko saboda dan su da lalle na larabci ka ƙara alhamza, ko kai tashdidi ka ce waqafa, waɗansu malamai sun ce babu matsala. To kenan nan dai la tuqaddimu, nan ba ana nufin kada ku gabatar da wani ba, a nan la tuqaddimu kakku shiga gaba, kuma nan ba ana nufin kakku shiga gaba ta fuskar zati, ana nufin kakku shiga ta fuskar aiki ko kuma faɗar magana. Wanda aya kaga tana yarkar wato bid'a kenan da kowane nau'in bid'a. Malam yace wa minhu qawlu sha'ir, irin wannan yazo cikin maganar sha'iri. Idza nahnu sirna, idan mu muka yi tafiya, saratin nasu khalfana, mutane suna tafiya ne bayan mu. wa in nahnu aw ma'na ila an-nas mu in mun kai ima'i mun ka nuna alama kenan mun kai mutane haka da hannu muka ce ku tsaya waqafu za su tsaya ba yana nufin ba waqafu mun tsayar da mutane kenan nan waqafa na arafin ya tsaya kenan tawaqafa kenan irin wannan ne ai tawaqafu gashi nan ya ce abinda ake nufi sun tsaya waqila wanda sun kace ma arafu abinda ake nufi la tuqaddimu fi'lan kenan kar ku gabatar da wani aiki qabla amrin rasuli sallallahu alaihi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gabanin wato umarnin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma ce la tuqaddimu qawlan kin aw fi'lan ma kuna yi mu ƙara ko fi'lan duk wani abu da za ku yi to wannan shine abin da malamin ya kawo mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 2017 afwan malamin yace fa in qila idan an kace ma fa'idatu qawlihi ta'ala minni fa'idatu fadar Allah subhanahu wa ta'ala wala tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana ma manzo magana suratul hujurat aya ta 2 ba'da qawlihi bayan fadar sa Allah la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi kada ku dauka sautin ku gaban sautin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suratul hujurat aya ta 2 to kuma menene kuma bayan haka bayan an ce kada a daga sauti kuma a ce wala tajharu lahu bil qawl malan yace kulna zamu ce fa'idatuhu abinda a fa'idar sa tahrimul jahri an haramta bayyana wa fi mukhatabatihi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ake magana da shi manzo tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi bismihi da sunan shi nahwa qawlihim kama fadar su ya muhammad a ce ya muhammad wa ya ahmad koko ya ahmad fa huwa amrun lahum umurni ne gare su bi tawqirihi su girmama shi wa ta'zimihi su wato mutunta shi su darajanta shi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tsira da aminci Allah subhanahu a gare shi fil mukhatabati a lokacin da suke magana da shi wa an yaqulu su ce ya rasulullah ya kai manzon Allah ko ya nabiyullah ya kai annabin Allah wa nahwu zalika da abin da ya kama da wannan wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fa tadalla subhanahu wa ta'ala la taj'alu du'a ar-rasuli kar ku sanya kiran da za ku yi ma manzo bainakum tsakankanin ku ka du'a ibadikum ba'da kama irin da kuke kiran ƴan uwanku wannan yana iya dauka kada ku kira shi ma'ana da sunansa kuma kada ku daga murya lokacin da za ku kira shi shine du'a kenan ma'ana kira ko da suna ko kira ku daga murya irin yadda kuke yi ma sauran ƴan uwanku suratul nur ayatu 63 ko kuma da taji alu du'a ar-rasul kako mai da addu'an manzo irin sauran gaba garin mutane domin addu'arsa ta bambanta da sauran wato ta mutane wallahu ta'ala a'lam to wannan shine abinda wato an ka kawo ko la taj'alu du'a ar-rasul nan du'a yana iya daukar da'awa da bayanin sa karku dauki da'awar sa irin ta sauran mutane domin shi wahayi ake masa bayan kuskure ma'anoni dai suna da yawa kwarai da gaske a karkashin wannan yana da kyau mu fahimci wannan kenan in mun ce du'a ar-rasul addu'a da manzo zai yi sai zaman to kenan masdarun ne mudafun ila fa'ilihi domin manzo shi zai addu'a in mun kace kuma du'a ar-rasul kiran manzo sai zaman to masdar ne mudafun ila maf'ulihi domin kuni zaku kira manzon dole sai ka fahimci wannan zaka ji ana kiran masdarun mudafun ila fa'ilihi ko masdarun mudafun ila maf'ulihi kuma dukkan waɗannan ma'anoni ba su cika da juna ba domin bai dace ba kiran mu da zamu yi manzo ya zaman to irin kiran da zamu yi junan mu kuma bai dace mu dauki irin addu'an manzo ba irin addu'an mu duka dai ma'anoni ba su cika da juna ba wallahu ta'ala a'lam to ko kuma wala tajharu lahu bil qawli kada ku bayyana mishi magana nan la tarfa'u aswatakum kada ku dauka sautinku ma'ana lokacin da kuke yin magana da shi to ana ku yi kasa kasa da sauti nan a hankalta mu sauti nan wala tajharu lahu bil qawli nan kuma ana nufin kada ku yi masa magana ko da ba fira kuke yi da shi bai zama to magana ce za ku yi masa sai zaman to can fauka sautin nabi saboda tana yawa yana magana kuna magana nan kuma wala tajharu lahu bil qawli ko da shi baya magana kun zo ne ku ga mishi wani abu ku koma ko da bai muku magana ba kuna son ku sanar da shi wani abu kar ku daga wato muryar ku wanda kuma malamai suke cewa har bayan mutuwar sa wannan hukuncin yana nan idan mutun ya je a kabarin sa in zai masa sallama kada ya daga muryar sa sai yayi a kasa kasa domin yana da matsayin sa yana da rai irin matsayin da gare shi ne bayan ya mutu wannan shi dai ne abinda zamu iya karawa karkashin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato 2018 malam yace fa in qila idan kace kai fa qala ya akai Allah yace an tahbata amalukum dan wato an tahbata amalukum ayyukan ku sai su baci suratu al-hujurat aya ta 2 ay makhafata an tahbata a'malukum kenan dan jin tsoron ka aikun ku su baci shi sai Allah ya hane ku da wannan domin Allah duk in ya umurce ka da abu akwai alkhairi in ya hane ka akwai illa da sharri ciki ko ka gane haka ko ba ka gane haka ba ma'an kiran wannan duk umurnin da ya zo cikin alkur'ani da sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam kai binciki wannan umurnin wajibi ne ko ba wajibi bane wannan hanin na haramci ne ko na karahiya ne wannan umurnin menene fa'idodin da su yasa an kace ayi shi wannan hanin me fa'idodin ne suka sa aka hana shi kai binciki in ka gane to in ma baka gane ba dai dole dai kai imani malam yace ma annal a'mala tare da cewa su ma annal a'mal tare da cewa su ayyuka innama tahbitu ayyukan suna baci ne an gane ko tahbatu kenan suna baci ne bil kufri idan aka da kafirci ne aika suke baci idan mutun ya kafirta la bi ghairihi min al ma'asi ba wani kafirci ba in mutun bai fita musulunci ba ayyukan shi ba za su baci ba to kuma an ce an tahbata amalukum wa raf'u as-sauti daukakar da sauti fi majlisin nabi sallallahu alaihi wasallam majlisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laysa bi kufrin ba kafirci bane wa qadru wiya kuma an ruwaito annal aya ce wa ita aya nazalat fi abi bakrin wa umar tasu kani ga sai sha'ani asirna abubakar wa umar radiyallahu anhuma Allah yadda su wa al-sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawm ad-din lamma rafa'a aswatahuma lokacin da shi sayyidina abubakar radiyallahu anhu da umar radiyallahu anhu wa al-sahabati ajma'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yawm ad-din suka dauka kadda rafa'a kinan da mutum biyu ne suka dauka kadda aswatahuma sautin su bayna yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam gaban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kawo number 1 yace ka duba kasa al-Bukhari kinan Imam al-Bukhari ya kawo hadisi na 4467 wa annaha nazalat ko kuma cewa ta sabka fi Thabit ibn Qais a cikin sha'anin Thabit dan Qais bin Shammas dan Shammas wa kana jawhariyyu saut ya kasance sautin sa yana da karfi shine jawhariyyu saut fa rubbama to tana yiwa ta'adda rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sautihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci tu da sautin sa yace to kadiba wato mai tahqiqan littafi sai ka number 2 kinan number ta biyu sai ka duba kasa sai ka number 2 akwai bayani kadiba Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi na 3344 wa Muslim da Imam Muslim hadisi na 170 to kinan ko daga sauti baya fitar da mutum daga cikin musulunci malam yace to kullun zamu ce ma'anahu abinda ake nufi la tastakhifu bihi kada ku yi wato tastakhifu bihi ku dauki al'amarin manzo ba ko wani al'amari ba ma'ana ko wulakantar da manzo fa inna al-istighfafa bihi domin wulakantar da manzo ko ku dauka al'amarin sa ba komai ba rubbama tana yiwa wani lokaci adda khata'uhu kuskuren da kuka yi ya kai ku zuwa ga ila amdihi zuwa ga yi da gangan wa amdihi shi ko yi da gangan kufrun wato kafirci ne yahbatu al-amal zai bata aikin mutum sai ya kafirta wa qila wadansu malamai sun kace hubutul amali abinda ake nufi da bacin aiki majazun wato majazina an ce zai bata aikin an nuqsanil manzila zai rage ma mutum daraja wan hitatil martaba sai martabar shi tayi kasa wato matsayin sa yayi kasa kinan ba ana nufin ba ayyukan za su baci gaba daya ana nufin daraja kaza ta ragu ina fata an fahimci ni ko kuma ma yi tunda Allah ya hana kace kai sai ka yi to kinan kuma zai kai ka ga baci aikin ka wanda kuma mun fada cewa haka an hana shi in manzo sallallahu alaihi wasallam yana rai ko ma yana da rai in ka ji a kabarin sa karka ji ka ga murya kamar kana abin nan wannan shi ne abinda wato malam ya kawo wanda shi ke nuna cewa kina ya kamata a mutunta sunnar sa lokacin da ake karanta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ka zama mutum mai ladabi shi yasa zaku ga wadansu ma daga cikin salaf idan za su karantar da hadisi sai sun yi alwala sun shirya kamar da suka yi ruwaya ga Imam Malik sannan a zo a karantar da sunnar ta manzo sallallahu alaihi wasallam to ina ga wanda ga cewa ma sunnar ma bai yadda da ita ba ma ƙarya ce ko wanda ganin ba sai an yi aiki da hadisi bai ce hadisi kamar yadda ake karanta takardun jarida journal haka ne ake karantar da hadisi ba wani abu ne da abin da ya kama da haka to kaga wannan ya nuna al'umma tana cikin hatsari kwarai da gaske Allah subhanahu wataala yayi mu natsari wadannan kuma akwai shubuhohi kuma makiya turawa suna taimaka mana irin wannan saboda aqida ce da za su ruguza hadisi kaga in an ruguza hadisi kuma ba za a fahimci qur'anin ba yadda in shi asai suke suka fitar da sahabbai kaga sun ruguza hadisan gaba ɗaya domin su ne suka ruwaito su idan kuma suka ruguza hadisi kuma su ce qur'ani bai cika ba kaga kenan an rusar da addini gaba ɗaya kamar yadda ustad doctor professor na aqida na jami'atun ummul qura Ahmad al-Ghabid yake cewa to ya an ce qur'ani bai cika ba kaga kenan an ɗebe muna yadda da alqur'anin an kace kuma wanda sun karwaito hadisan kafirai ne sai mutun shidda ne ba su kafirta ba ko mutun uku ko mutun bakwai a wata riwaya kenan hadisan mu dai na aiki da su to kenan kuma ai babu ma musulunci domin dalilan musulunci wadanda ake kafa hujja da su kuma an ruguza su Allah ya kyauta mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 2019 malam yace fa in kila idan an kace ma wajhul irtibat menene fuskar da za a samu alaka والتعلق الى سامو علاقه بين قوله تعالى فتكانين فطر الله سبحانه وتعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان سيدي الله ne yasanya muku kaunar son imani shi yasa sai ka sa ka roki Allah duk abin da zaka yi na alkhairi Allah ya taimake ka akan sa suratul hujurat aya ta 7 wa baina qawlihi ma qablahu da abin wa baina ma qablahu da abin da ke gabanin maganar Allah domin Allah subhanahu wataala yake cewa wa alamu anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi kathirin min al-amri la'alittum walakin Allah habbaba ilaykum al-iman to menene alaka walakin Allah habbaba ilaykum al-iman da abin da ya gabata na aya malam yace kullana zamu ce ma'anahu abin da ake nufi fatruku ibadatu al-jahiliyya ku barbota mu jahiliyya ma'ana abubuwa na jahiliyya kinan ku bar su fa inna Allah ta'ala domin shi Allah lam yatrukum alaiha Allah bai bar ku akan wannan ba ya turo manzo ya muku bayani walakin Allah sai dai shi Allah habbaba ilaykum al-iman shine ya sanya muku son imani kiran ba kokarin ku bane shi yasa sai kai fatan Allah ya tabbatar da kai akan imani da shari'a haran da zaka haɗu da shi wa qila wadansu malamai suka ce ma'anahu abin da yake nufi fa tathabbatu ku wato ku bi diddigin al'amari ku daina gaugawa da hawan kawara fil umuri a cikin al'amura kama yaliqu bil imani kamar yadda dace da mutumin da adda imani fa inna Allah rumin shi Allah habbaba ilaykum al imani ya qawata muku imani to tunda ya baku imani to imanin nan ya hukumta cewa abi al'amura a hankali shi yasa ci ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu ko kuma fatathabbatu a qira'a ta hamza da kisa'i da khalaf wasu malamai suka ce da fatabayyanu da ba ta fatathabbatu duk daya wanda suka ce a'a fatathabbatu ku bi a hankali fatabayyanu kuma in kun bi a hankali za ku kai ga sanin haƙiƙanin al'amarin akwai maganganu na malamai ka koma cikin littafai na tawjihul qira'at zaka ga abinda malamai suka yi bayani wallahu ta'ala alam mas'alar mu ta gaba sai mas'ala ta wato kenan wannan shine alaka tsakanin aya da abinda ya gabace ta saboda imanin an ka ce ku bi a hankali mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 20,000 malam yace fa in qila idan an ka ce in kana al-fisq wal isyan bi ma'nan wahid in kana al-fusuq in ya kasance kalma ta fasikanci da anka ambata cikin aya wal isyan da kuma wato sabo bi ma'nan wahid ma'anar su guda fa ma fa'idatul jam'i bainahuma to me yasa anka hado su aka ambace su an gane ko wa in kana al-isyan in ko shi sabo kalma ta sabo kenan a amma tafi fadin ma'ana min al-fusuq daga fasikanci an gane ko fa zikruhu to ambaton wannan shikenan sabo mughnin ya wadatas an zikril fusuqi daga ambaton fasikanci lidukhulihi fihi domin in an ce sabo ai fasikanci ya shiga ciki to fa ma fa'idatul jam'i bainahuma menene fa'idar da ta sa aka kawo su balma in mun ce fasikanci yana rufin dukkan sabo domin asalin fasikanci shine fita daga da'ar Allah duk kuma zulubin da kai yi babba ko karami fasikanci ne ko ka fita daga musulunci ko baka fita daga musulunci ba sai dai galibi shi fita daga cikin musulunci ko kuma aikata babban sabo shine ake kira fasikanci amma ƙaranan zulubai a islahin malamai ba a kira su fasikanci amma duk sabo ai fita ne daga da'ar Allah domin asalin al-fusuq shine al-khuruju wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al-jinni fa fasaqa an amri rabbih to yanzu ya zamu yi kenan in ya zama to fasikanci yana nufin dukkan sako al-isyan yana nufin dukkan sako in mun dauki wannan to meye fa'ida tun da gudan ya wadatu daga wannan in ma mun dauki wannan kenan ai ba dole bane sai an kawo su guda biyu gudan ya isar ma daya malam yace kulna zamu ce qala ibnu abbas radiyallahu anhuma ibnu abbas yace al-muradu abinda ake nufi bil fusuqi da fasikanci huna al-kadhib qarya ake nufi wa bil isyan abinda ake nufi da sako baqiyatul ma'asi sauran sako wa indama afrada alkadhiba abin da sai ya kebance ƙarya anan ya kira ta fesqu bi dhikri ambace ta ita kadai li annahu sababun nuzulil aya domin ita ce dalilin safkar aya wannan sahabi da aka samu yazo ya fadi wani bayani wanda ba shi bace sai aka kebance shi sabon saboda yana da alaka da siyakin aya shi yasa aka fadi wannan kinan ibnu abbas aka ya fassara to amma idan muka duba sai mu ce a babu wani abin nan wato wani lokacin ya anka kawo al-isyan yana rufin dukkan sabo ya anka rufin al-fisqu yana rufin sabo wanda bai kai wato kinan ma'ana wani sashi na sabo ko kuma a'a wani lokacin al-fisqu ana hankalta mu ma'anar shi ne ta fuskar mi ta fuskar abubuwan da za su zo in ya zamanto an kawo al-fisqu akai shiru yana iya dokar dukkan sabo amma ai anka kawo al-fisqu kishi ya kafirci abinda ke fitar da mutum daga musulunci to nan anka kawo shi kishiyar imani to kafirci yake nufi domin Allah ya ce afa man kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun wanda yake mu'mini da fasiki ba ɗaya bane saboda an kawo shi ne kishiyar imani amma anka kawo wato sabo da sauran abubuwa to fasikanci bai dauka fitar da cikin musulunci shi yasa ce walakin Allah habbaba ilaykum al-iman Allah shine sanya muku kaunar imani ya kawata muku imani a cikin zukatanku wa karaha ilaykum al-kufra sai ya sa kyamar kafirci a cikin zukatanku wal fusuqa da fasikanci kenan kaga nan kafirci daban fasikanci daban domin an riga an kawo kafirci idan dalibi ilimi bai fahimci wannan ba shi yasa daliban ilimi da dama musamman yan khawarij da waɗanda ba su yi karatu ba sosai suke yawan fitar da mutane daga cikin addinin musulunci domin fasikanci wani lokacin ya dauki dukkan sabo wani lokacin ya dauki abinda zai fitar da mutum daga cikin musulunci fasikanci kala-kala ne haka kafirci kala-kala ne akwai mai fitar da mutum daga cikin musulunci akwai wanda bai fitar da mutum daga cikin musulunci ko cikin alkur'ani wani lokacin kalma ta kafirci tana zakuwa ba ma'ana kafirci ba an fitar daga cikin musulunci fir'aun ya ce ma annabi musa wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin ka aikata aikaka wanda ka aikata kuma kai kana cikin kafirai to ai fir'aun ba musulmi bane balle ya ce ma annabi musa kafiri ne yana nufin kai butulini ka butulci ni'imar da muka yi maka bi dalili annabi musa ya ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abatta bani isra'il ni'ima ce wanda kake gora mini saboda ka bautar da al'ummata kidan kaga kai ka kashe al'ummata ka bautar da su kuma ni kai min alkhairi guda kuma ka nuna kamar kai min wani kokari kai mun ina fata ana fahimta ta da sauran haka da irin wannan to kaga yanzu misali haka kalima ta zalunci wani lokacin tana nufin an fitar da cikin musulunci wani lokacin tana nufin ba a fitar da cikin musulunci ba haka kalima ta shirka wani lokacin akwai shirka mai fitar da mutum daga cikin musulunci wani lokacin arriya uriya ana kiranta shirka ashirkul asghar ba ta fitar da mutum daga cikin musulunci haka kalima ta munafinci akwai annifaqul i'tiqadi al-akbar wanda ya nuna mutum ya fitar daga cikin musulunci akwai annifaq ghayr al-i'tiqadi annifaqul amali wanda ya nuna mutum bai fitar daga cikin musulunci ba to duk in baka fahimci wannan ba sai ka fitar da mutane daga cikin musulunci shi yasa mu'tazila da wasu aqida ta khawarij zaka iske suna ta fitar da mutane daga cikin musulunci su ce wannan kafirci ne dole sai ka fahimci kalimar tana da fadin ma'ana wanne ne ake nufi daga cikin su ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون شيكنا يا كما تكوما كدبي اثار كدبي موسوعه التفسير بالمافور كغم ني ني اكي نفي دا ابين مغبتا سوكا فدا ان با هكا با سي كجي كاي بنا كافرون سن كان كافري وسوكا تي معنا انا مغنا ني كان اهل الكتاب واتو يهودوا ظالمون يهودوا اكي نفي فاسقون انا نفي واتو كريستوتي domin nan ya ce wal yahkum ahlul injili bima anzala Allahu fi can kuma na ahlul kitabi ne inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur sannan ya ce ka tabda alaihim fiha anna nafsa bin nafsa kenan nan wa man yahkum bima anzala Allahu fa ulaikumul kafirun tun da ya ce inna anzalna at-taurata wato anzalna at-taurata fiha hudan wa nur kenan taurat ana zancen wato yahudawa ne sannan kuma wa man yahkum bima anzala Allahu fa ulaikumul zalimun domin ya ce ka tabda alaihim fiha anna nafsa bin nafs can kuma suka ce kristoci ake nufi dan yace wala yahkum ahlul injil bima anzala Allah fi wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum alfasiqun wasuka ce a kafirun an rufin al'umma manzu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin ana magana da su an kace mun saukar da at-taura kinan da al'umma manzu aki wa katabna alaihim fiha ana nufin yahudawa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaikum alfasiqun ana nufin kristoci wasuka ce a wadannan ayoyin da kafirun da fasiqun da zalimun da kafirun da zalimun ana nufin ahlul kitabi wato yahudawa da kristoci domin at-taura ta shafi mi ta shafi kristoci amma fasiquna ya shafi kristoci bai shafi at-taura ba saboda at-taura ta gabace ta domin annabi isa yayi aiki da sashen wato abin da ke cikin at-taura har yake cewa li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum gashi nan dai ban ganu daban-daban to amma malamai suke cewa wadansu malamai suke cewa a'a wato kafiruna zaka fita daga cikin musulunci idan kai abin da zai fitar daga cikin musulunci zalimuna idan kai hukunci da abin da ya saba musulunci amma ka zalunci wani fasiquna kuma in kai abin da zai bai fitar da kai daga cikin musulunci amma ya zamanto wato kuma ya tsaya karan kanka zalunci wanda bai kai zuwa ga wani ba wadansu malamai suka ce a'a da kafiruna da fasiquna da zalimuna duk abu guda ne suna iya fitar da wato fasikanci mai fitarwa daga cikin musulunci da zalunci da kafirci ko kuma wanda bai fitarwa daga cikin musulunci idan kai hukunci da abin da Allah ya saukar ba da abinda Allah ya saukar ba amma ka yadda da cewa wannan yafi na Allah koko ka yadda da cewa wannan shari'a daidai da ta Allah take wanda kai hukunci da ita to ka zan kafirun ka fita daga cikin musulunci fasikun ka fita daga cikin musulunci zalimin ka fita daga cikin musulunci duk manya ne amma idan ya zamanto kai hukunci ba da abinda Allah ya saukar ba amma ka yadda da cewa wannan bai kai na Allah ba kuma bai fi na Allah ba amma dai ka ne don karan son ranka ma'ana ka bi son ranka ne to nan ba za a fita daga cikin musulunci ba don ka san laifi kai aikata sannan kuma idan kai baka mai hukuncin ba amma ka yadda da cewa akwai shari'a da ta fita Allah koko take daidai da Allah nan ma ka fita daga cikin musulunci ko da baka aiki da ita ba to amma rashin tantance wannan kawai ba a tahriru mahallun niza ba a yin wato abinda ake kira al-istiqra ba a yin at-tafsilu fil mas'ala shin ya zamu yi wanda bincike ne mai yawa kai bincike da ake tafsilul mas'ala dan haka dai daliban ilimi sai an zage damce da malamai wajen bayanin irin wannan domin wannan shi ya kawo ana ta kashe bayan Allah ana ta dauko ayoyi a dora su ba inda suke ba Allah kai mu nasari mas'alan mu ta gaba sai mas'ala ta 2021 malam yace fa in kila idan anka ce kaifa yuqalu ya za a ce innal imanu shi imani wal islamu da musulunci bi ma'anan wahid abu guda ne wallahi subhanahu wataala Allah kuma wato wanda yake ya tsarkaka kuma madaukakin sarki ya kulu yana cewa kullum tu'minu kace ba ku imani ba walakin kulu aslamna sai dai kace kun mun musulunta wato larabawa da sun ka zo larabawan kauye da suka so su goranta ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam da nuna su ba a yake su ba an ba su musulunta sai Allah ya ce qalatil a'rabu amanna kullum tu'minu walakin qulu aslamna malam yace kullu zamu ce almanfiyu huna abinda anka kore al-imanu bil qalbi imani na zuciya ake nufi ba imani na baka ba bi dalili qawlihi ta'ala domin fadar Allah subhanahu wataala walamma yadkhulul imanu fi qulubikum imani bai shiga cikin zukatanku ba domin ba a san abin da ke cikin zukatanku ba suratul hujurat aya ta 14 ya'ani lam tusaddiqu bi qulubikum ku kaskanta da zukatanku ba a bara nufin su ba musulmai bane amma dai ba a tabbatar da hakan ba tunda shi manzo bai san gaibi ba amma Allah ya san hakikanin al'amari walakin qulu aslamna sai dai ku ce mun musulunta ai istaslamna wato mun miƙa wuya wanqadna mun miƙa wuya ko mun jayu ko mun yadda ko mun bi khaufa saifi don tsoron takobi malam yace to wala shakka fil farqi bainal imani wal islam kuma babu shakka akwai bambanci tsakanin kalmata imani da musulunci bi hada tafsiri da wannan tafsiri an anka yi shi wallazi yad'i ittihadahuma wanda yake cewa ai duk sun dai ne ittihad sun hadu yana da wato da imani da musulunci abu dai ne yace la yuridu bihi ba yana nufin ba annahuma cewa su haythu istamala duk inda an kai amfani da su kana bi ma'anan wahid yana nufin dukkan su ma'ana guda ce bal yuridu yana nufin bihi abinda yake nufi anna ahada ma'anil imani cewa ɗaya daga cikin ma'anonin imani ko sashen ma'anonin imani huwal islam shine musulunci kidan ma'ana imani ɗaya ne daga cikin ma'anonin da yake dauka shine shiga karkashin kalma ta musulunci wannan shine abinda malam ya kawo amma abinda zamu ƙara karkashin wannan mas'ala shine cewa malamai suna cewa da kalma ta islam da ta imani kullama shtama aftaraqa wa kullama aftaraqa shtama idan sun ka hadu a wuri daya to ko ne sai doki ma'anar sa yan anka kawo islam anka kawo iman to ma'anar su ba daya ba kinan imani yana nufin abinda ka kudurta a zuciyarka islam kuma yana nufin abinda ka bayyana na musulunci to wani na yace to ai kalmar shahada ita ai ai tana cikin imani shi a ce a bayyana ta ake zance nan ka fada da bakinka shine musulunci amma ka kudurta cikin zuciya shine imani domin in ka fada ba a san ko ka yarda ko baka yarda ba idan fata an fahimce ni to kuma idan anka ce islam aka yi shuru to imani ya shiga ciki in anka ce imani aka yi shuru to islam ya shiga ciki shi yasa anka ce kullama shtama'a duk lokacin da sun ka hadu iftaraqa ma'ana su ta bambanta wa kullama iftaraqa duk lokacin da sun ka rarraba aka kawo ɗaya ba aka ɗaya ba ishtama'a ma'ana su sai ta hade ta zamanto daya wannan shine abinda malamai sun ka kawo wallahu ta'ala alam to wannan shi ne abinda aka kawo walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum lamma waggaba ta sharadi bace waggalamma ita ce wanda ake kira al-jazima tana ma fi'li mudari jazma to ainin kuma mu ga jazma ba sai mun ga kasara walamma yadkhulu al-iman fi qulubikum to na abinda ake ce ma iltiqa'u as-sakin ne asalin magana walamma yadkhulu al-iman to lamun ta farko tana da sukuni lamun ta biyu tana da sukuni sai anka ce wa in sakina liltaqa ya faksir ma sabaq wa in yakullina fa hadfuhu ahq idan harufa masu sukuni guda biyu suka hadu inji malaman sarfu to sai ayi mana na farko kasara amma wannan galibi ne ba ko ina ba wa in yakullina in kuma harfu lina to hasfuhu sai a shafe shi harful lin da alwawu da alya'u in suna da sukuni harfi mai fatha ya gabace su shi ake kira harful lin sai zo to huruful lin to wannan lam da ita da lamma kenan lamma wagga mai yin jazma kana nufin har yanzu ba ana nufin ba lamma irin wancan ta sharadi to lam din nan tana iya bambanta da lamma akwai inda suke bambanta ina fata an fahimce ni domin lam inji malamai tana nufin abu ya riga ya wuce in ce lam yadhhab abin bai yi ba amma ya yanke amma in ce lamma yadhhab bai tafi ba amma tana yiwa ya tafi amma ita lam tana nufin abin ya yanke kina ana bambanta su ta wannan wato fuska sannan kuma ita lamma wato abin nan tana kore abu ne amma tana nufin zuwa gaba zai iya kasancewa amma ita lam tana nuna abin ba zai kasance ba ina fata an fahimce ni domin da anka ce lamma yadkhulu al-iman imani bai shiga ba amma ba yana nuna ba zai shiga ba tana yiwa gaba ya shiga ina fata an fahimta to sannan kuma ita lamma wato galibi tana nuna abin wato kusa shiki bai yi nisa ba amma ita lam tana iya daukan ma shekara dubu yanzu in ce lam yadhhab bai tafi ba ko da shekara dubu ne amma in ce lamma yadhhab kenan na kuri ne amma ina nufin babu lokaci mai nisa da rashin tafiyarsa ina fata an fahimce ni ita kuma lamma suka ce ana iya shafe fi'ilinta ko da ba a kawo ta ba laraba suna iya cewa lamma ya ci yanzu misali in ce lamma ya ci bai zo ba amma in ce lamma lam yati muhammad muhammad bai zo ba wa lamma kuma ina nufin lamma kuma ina nufin lamma yadhhab kenan kuma tana yiwa har yanzu din bai zo ba amma tana yiwa yanzu sai in shafe lamma sai in shafe yadhhab amma ita lam har abada ba a shafe mata wato fi'ilinta wannan shine abinda malamai suka bambanta tsakankanin su wajen at-tafriq bainal huruf shi yasa cikin ilimin balaga sai su ce me yasa aka kawo wannan harafin ba aka kawo wannan harafi ba me yasa aka kawo wannan harafin kuma duk ma'anar su ɗaya wani lokaci tana yiwa cikin babi guda suke kaga yanzu da idza da in duka abubuwa ne wanda suna nuna sharadi amma sai malamai sun nuna maka cewa akwai bambanci tsakankanin su malaman balaga ta alqur'ani da malaman balagar larabci sai su ce maka ita idza in anka kawo ta abin yana nuna akwai wato kaso 190 cikin 100 yana da abin ya kasance amma in wani lokacin abin bai cika faruwa ba nadir ni nadir ruku ku kula yaqa suka ce dalilin su inda Allah subhanahu wataala yake cewa misali Allah ya ce wa laqad akhadna ala fir'auna bis sinina wa naqsin min ath-thamarati la'allahum yadhakkarun fa idha ja'athumul hasanatu qalu lana hadhihi kaga idan mai kyau yazo musu idza ya kawo saboda galibin dan adam abun alkhairi yake samu wa in tusibuhum sayi'atun yatayyaru bi musa wa ba'a amma in musiba ta same su mummuna kaga in saboda wato mummuna zukkuwa ne take yi ba abu ne wanda yake afkwa ko da yaushe ba kaga wannan sai a nuna maka akwai bambanci tsakanin amfani su duk yake sun hurufu shar'i da to in maka fahimci wannan ba ya zaka gane balaga ta alqur'ani sai wani ce a ai karatun balaga na nahwu da sarfu da waɗannan ulumul lugha duk shirme ne hayaniya ce wai ga baka hayaniya ce in baka san larabcin da kyau ba ya zaka yi kasan alqur'anin da kyau ya zaka yi kasan sunnar da kyau ya zaka yi kasan shari'ar da kyau ya kamata mu fahimci irin waɗannan abubuwa wannan bayani na bambanci tsakanin lamma tadriba cikin at-tadribatul lughawiyya juz'i wato mujalladi ko mu ce mujalladi na juz'i na hudu na Sheikh Abdul Latif Shuwairif na kasar Libya ya kawo wannan bayani kuma ka samu waɗannan littafan guda hudu na shi na 1 da na 2 da na 3 da na 4 da kuma littafin sa tasrihatul lughawiyya za su taimaka maka wajen sanin mas'aloli na lugha na zamani da kuma littafin alqararatun nahwiyya wat tasrifiyya na Khalid al-Usaimi dan sanin ka'idodi na wato lugha na zamani yadda ake tattaunawa na majami'ul lughawiyya kuma ka nemi al-majallat majalla daban-daban na majami'ul lughawiyya daban-daban majma'ul lugha al-qahira shine babba a duniya akwai kuma na Libya akwai na Saudiya da yake ina ganin Saudiya a Makka akwai kuma na abin nan sauran su kasashen Larabawa dai suna da majami'ul lughawiyya inda ake tattaunawa akan mas'alolin lugha na zamani yadda zaka waye mai yadda ake tattaunawa da mas'alolin lugha na zamani da kuma nada kana da wato al-insaf fi masail al-khilaf na Imam al-Anbari kuma Sheikh أظهر سيد الطنطاوي ندل التافي النحو نشأة النحوي وتاريخ أشهر النحاة لما أقوي بين نير دامان لغة وإن ذاكك أروار سوء إذن باهاك موترانا إن أنك إيبوكا سيكزوكا يسأيك رسا إن ذاكك كامو الله يمون ميكو مسألة تقبع سي مسألة دبو دا أشرين دا كافي مفكرن تون مسألة واتو دبو دا أشرين دا بيو ممن تا أقوي مسألة تقريد ستين دا ترى آية تشاء أكو أتكين سورة الحجرات إتتشي كماتا مكاو سي مهم كمانتا ولوكتن من كرنت آية ولكن الله حبب إليكم الإيمان أبنن ولكن الله حبب إليكم الإيمان كافم مكرنت ونن أبنن آية إن من كرنت مسألة الدبود أشرين يا كما تم كرنت مسألة الريد ستند ترسيم كمان تعلو من إتتي آية تشاء أكو كنن بايا من كرنت آية wato ta bakwai sai mu karanta ta sha uku sannan mu dawo ta sha hudu a cikin wannan littafin amma sai muka yi mantuwa yanzu zamu kuma wannan mas'ala mu yi bayanin ta a mas'ala ta 169 a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatul kitab malam yace qauluhu ta'ala fatara allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqnakum haqiqatan bas mu muka halice ku min zakarin daga namiji na an kawo shi na kira litta'zim wa da annabi adam ba a san shi ba don ayoyin qur'ani sun yi bayanin sa kuma annabi allah ne wa unsa da wata irin mace kuma ba a cewa a santa ba don hawa uce kamar da suke fada kenan kuma ba a cewa ba a santa ba don an san bayanin ta zo cikin alqur'ani dai zaujuka zaujuka wurare daban-daban da haka ba na kira bace suratul hujurat aya ta 13 malam yace hadhihi alayatul karima wannan aya mai daraja tadullu tana nuna ala anna khalqan nas cewa halittan mutane ibtida'uhu an fara shi ne min zakarin daga namiji daya shine annabi adamu kenan wa unsa da mace daya وقد دلت آيات أخرى وأن سأيوي دبن دبن سنون على خلقهم أن هل تمتان من غير ذلك بعد جنمج إبا دمتش الآية كقوله تعالى كما فطر الله هو الذي خلقكم من تراب الله يحل تيكو دق تراب كسا سورة غافر آية 60 دبكوي وقوله تعالى فطر الله يا أيها الناس يا كمتان إن كنتم في ريب من البعث إن كنا شكا جمد تاشن الكيامة ذا أتعدكو فإنا تومو خلقناكم موني منكك أجهل تكتم فركو من تراب دق كسا سورة الحج آية تبير malin yace to wal jawabu amsa wadihun abun da yake bayyane he to malla ya ance bayyane ga wanda Allah ya bayyana mishi ya san da wannan wa huwa shine anna turaba ita kasa huwa tawrul awwal shine mataki na farko wa kad qala ta'ala Allah yace wa kad khalaqakum atwara Allah ya halice ku mataki mataki kamar da anka fada cikin wato annabi nuhu ya fada ma mutanen sa a kissar da Allah ya fada a cikin suratu wato nuh aya ta 14 malin yace wa kad bayyana Allah Allah ya bayyana atwara khalqil insan mataki mataki atwar jam'i ne mataki mataki tawr kenan na halittar dan adam mimma bada'i tun daga halittar farkon sa ila muntaha har zuwa karshen sa bi qawlihi ta'ala wato halittar inda Allah ya fadi take nan tun daga farko har karshe yace walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin mun halicci dan adam daga tatattar kasa ko kuma ba ana iya cewa akwai sinadari na ruwa don yace wallahu khalaqa kullu dabbatin mimma kawani yace to an yi kuskure anan a akwai zancen kuma ruwa wato da kina an kwaba da ruwan an kai halitta kan mu manta da wannan mun falice shi daga wato kasa thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin sannan muka sanya shi digun maniyi nan an yi intiqali don shi annabi adamu bai taba zama maniyi ba sannan nan sai mun fidda hawa udumi ita an halice ta ne daga hakarkari sai mun fitar da annabi isa domin shi an halice shi ne da kalimatullah da haka thumma ja'alnahu nan yana kuma thumma ja'alnahu ay jinsal insani baya kuma zuwa ga shi dan adam wanda an kalita daga kasa dalibin ilimi sai ya hatara mun ka san ya shi digon maniyi kenan tana ake samu dan adam fi qararin a cikin matabbata makinin mai karfi ita ce wato mahaifa kenan mallan yace ila akhiril aya thumma khalaqna an-nutfata alaqatan sannan mun ka halitta ma za mu karasa aikin daga digon maniyi alaqatan sarin jini wanda yake ya daskare fa khalaqna al-alaqata mudghatan mun ka halitta daga wannan sarin jini tsoka fa khalaqna al-mudghata idaman sannan mun ka halitta wannan tsoka mun ka halitta daga gare ta kasusuwa mun ka abunga fa kasawna al-idama lahman sannan mun ka tufatar da waɗannan kasusuwa daga wato idaman da fa kasawna al-idama lahman mun ka tufatar da wato kassa ko kasusuwa da abin wato nama فكسونا إضام الأحمى ثم إنشأناه خلقا آخر سنمونك قاجة حلتة تدبا باوتشا تفركو بكين ياريكين حياكما وانا حلتة ina fata an fahimce ni wanda kuma yana da cikin ijazi na alqur'ani yau da aka samu na'urori aka ga cikin mahaifa haka ne yadda Allah ya bada labari haka ne abin yake kina kaga ijazi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu a wannan lokaci ba in ba ta fuskar wahayi ba zai samu wannan labarin wannan kai kokari ka samu litattafai na hay'ata ta ijazul ilmi ta rabitatul alim islami da take makka kaga litattafan su da yadda suke bayanin al-ijazul qur'ani to wannan dai kaga ya fadi nau'i kina sai ya zama to an fadi nau'i an ce an halitta dan adam daga ƙasa annabi adam ake nufi ya ance kuma da yace fa inna khalaqnakum min turabin min halicce ku daga ƙasa na rufin aslakum aslinku ake nufi ba wai an halicce ku duka gaba daya daga ƙasa ba yana da kyau dalibin ilimi ya fahimci wato wannan to wannan shi ne abinda malamin ya kawo don ka fahimci wannan kaje ka ce can an ce kaza dama haka ne suke amfani can an ce kaza aka tattaro ayoyin da suke magana kan mawdu'i sai kai bayani ad-dirasal mawdu'iyya shi yasa akwai at-tafsirul mawdu'i wanda zai taimaka maka ka san ka'idodin sa ka dubi wani littafi da ake kira at-tafsirul mawdu'i na professor na tafsiri ustadu doktor Mustafa Muslim akwai kuma at-tafsirul mawdu'i dirasa wanda an kai na qadiyya wanda shi ma littafi ne na wato wani malami dirasa na qadiyya at-tafsirul mawdu'i dirasa na qadiyya na wato wani doktor Samir Ashwani ko Ashwaini littafi ne mai muhimmanci akwai littafai daban-daban amma dai waɗannan da karanta raga cikin littafin da karanta sun fi muhimmanci kuma za su taimaka maka kwarai da gaske in kuma ka haɗa littafai da dama wannan sanin ka'idodi ne janibul ta'sil in kuma janibul tatbiq ne akwai littafai da dama akwai at-tafsirul mawdu'i liswaril qur'anil karim na abinnan نخبة من العلماء ما لمني أكتترى بروفيسوشي دا واتو نتفسيري دا كما دكاترا نتفسيري سوكا يشي مجلد يقوم شعريني واند جامعة الشارقة تايمة سطبعة ميتو جامعة دبي واند ذاك سامون بين نيما سيوا دا كتكينشي أكو كما التفسير الموضوع إنا وني ما لمي محمود الطهماز شما ما لمي نكسا سوريا لتاف الناس يلا مهمانشي قرأي دا كسكي سامون موضوعي واتو نن أني تطبيق إني سورة دا سورة دا آية دا آية kuma kana iya diba al-mushaf ash-shami wanda ayoyi idan suka zo zai sa maka alama ya maka wato nuna maka daga aya ta kaza zuwa aya ta kaza zaka anyi musu kala ana nufin ga wani mawdu'i da suke tattauna akan shi duk da yake zai baka ne amma ba yana nufin bakin mawdu'i da suke magana kan su bane don ya koya maka yadda ake amfanuwa da wannan dan haka dai bincike ne mai kyau kwarai daga shi dalibin ilimi ya san mawdu'in da aya take magana akan sa kafin yayi magana shi yasa da yawa daga cikin masu wa'azi wanda lokacin suke fara cikin matsala ka zo ka fara wa'azi kan me zaka yi bayani ba a sani ba kawai dai ka ce a jawo aya a fassara kazo khutuba ko kazo wani bayani ko muhadara dole a san mawdu'in da za a magana kuma a tantance kalmomin sa a tantance me ake nufi da wannan mawdu'in a cikin yaren larabci ko kuma yaren da ake son a magana akan shi a tantance a shari'a shin wannan abin me yake nufi sannan sai a kawo dalilai da ayoyi amma kawai a zo a fara khutuba ko muhadara ko kuma wa'azi ba wani sanin mawdu'in da ake magana da wanda aka fara da shi da wanda yazo iske ana yi da wanda yazo karshe duk ba wanda yasan inda ake kawai ta tafiya ne ake yi to irin wannan yana daga cikin abin da ke sawa akwai raunin wato manhajiyya ta ilimi a cikin al'amuran mu ya kamata mu gyara wannan ka karanta al-qawa'idul bahsiyya litafaida anka cikin al-qawa'idul bahsi al-ilmi suna da yawa ka san yadda ake bahasi da ka'idodin bahasi da kuma yadda ake samun ash-shakhsiyya al-ilmiyya in ka zo ba wai yawan takaddu ake bukata ba ko yawan bayani a'a menene fa'idodin da ka kawo sannan kuma a'a wane yace kaza wane yace kaza to kuma in ka tattaro maganganun to sai ka duba waɗannan maganganun sun ci karo da juna ko ba su ci karo da juna ba in ba su ci karo da juna ba ga yadda za a hada su aljam'u kenan in kuma sun ci karo da juna za a yi tarjihi ne kuma tarjihin nan bi adilla adilla kuma dalilai na shari'a in akwai aqliya kuma ka ƙara da hankali sannan wane yace kaza to ka yi shuru babu shakhsiyatul bahif kenan ko ku shakhsiyatul muqaddim mai gabatar da abu a'a to ni na bi ra'ayin wani ko ku ban bi wani ba to da kace ka bi wani me dalilin da suka bi kasa ka bi wani kuma da kace baka bi wani ba me dalilin da yasa baka bi wani ba in ba haka ba karatu da ilimi sai zaman to kana bayani mai yawa amma kuma ba a samun fa'idodi irin yadda ya kamata sai zaman to kai bincike ka kare ka ce su wane sun ce kaza kuma ka tashi ka tafi to kuma me an kai kenan kawai labari ɗaya ka bayar to wanne ne ra'ayin da ya dace a dauka shin zamu iya hada maganganun ba zamu iya hada su ba me ye dalilin da yasa zamu iya hada su in ba zamu iya hada su ba me yasa dalilin da yasa zamu yin tarjihi sannan wanda mun kabi din me ye dalilin mu idan ba haka ba bai zamanto babu kenan manhajiyyar ilmiya yana daga cikin abin da ke ba mu wahala kwarai da gaske a cikin ɗaliban ilimi mu fahimci wannan malam yace a mas'ala ta gaba zamu kuma cikin littafin as'ilatul qur'anil majid a mas'ala ta 2022 yace fa in qila idan anka ce kaifa yuqalu ya za a ce innal amala shi aiki laysa min al iman bai cikin imani aqidat ahli sunna wal jamaa su sun tafi cewa aiki na cikin imani to waɗanda suke cewa ana cewa aiki bai cikin imani wallahu ta'ala yaqulu Allah yana cewa innamal mu'minuna alladhina amanu waɗanda suka yi imani mu'minai su ne waɗanda suka yi imani kinan ko an ce amanu fi'ilina kinan ko an yi aiki a'malul qulubi kinan sai ka bambanta da a'malul qulubi da a'malul jawarih suratul hujurat aya ta 15 mana yace kulna zamu ce ma'ana wa abinda ake nufi innamal mu'minuna haqiqa waɗanda an mu'minai imanan kamilan cikakken imani ina ake nufi kama fi qauli kama da yazo innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama waɗanda suke jin tsoron Allah su ne malamai to nan inda ma damirul hasr ne waɗanda kawai suke jin tsoron Allah nan hasr idafi ne ba haƙiƙi ba nan ana nufin irin jin tsoron Allah wanda ya kai matuƙa to babu irin na malamai hasr ne wato ba ana nufin ba mai jin tsoron Allah ba amma irin nasu din ne babu ina fata ana fahimta ta kuma malamai da anka ce malamai malamai masu aiki da ilimin su waɗanda ke jin tsoron Allah su ne ake nufi ba wai kawai dan mutum ya ɗauki sunan malami ba domin a ƙasashen mu na Hausa har da arni in ka haɗu da shi idan kana neman wani wuri in baka sai suka ce Allah malam tambaya nake to shi ba malami bane ta rayuwa arni ne ba ya sallah yana da kyau a gane cewa a'a malami wanda ya karɓi sunan malami mai ilimi wanda kuma yana aiki da ilimin sa shine ake nufi wannan ita ce aya suratul fatir aya ta 28 akwai qira'a shadza inna ma yakhsha Allah min ibadihi sai sun kace inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama Allah yana tsoron malamai wasu suka ce wannan qira'a ce mawdu'a ma ba ma shadza ba babu ta ma ƙarya ce wasu suka ce a'a abinda ake nufi nan yakhsha ana nufin istihya Allah yana kumyan malamai ne amma dai wannan qira'a ba tabbatatta bace ba a cewa Allah yana jin tsoro Allah bai jin tsoron kowa wala yakhafu uqbaha sannan kuma da ake nufi wa qaulihi sallallahu alaihi wasallam da fadar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam almuslimu muslimi man salima almuslimuna wanda muslimi suka tsira min lisanihi daga sharrin halshansa ake nufi min sharri lisanihi kenan cutarwa halshansa wayadihi da hannunsa to wani zaka iske ya tsira daga cutar da mutane da hannu ya dake su ko ya dauki makami ya kashe su amma bakin sa zagin mutane yima mutane kage wato da abin da ya kama da haka wanda kuma yau shine shedan ya samu mutane a cikin sa zaka ga mutun zai hawo wajen wa'azi ya sa a ja mishi aya daya ya ci gaba da ya bar ma ayat ya ci gaba da yima mutane kage da yi musu sharri da cin mutuncin mutane da kokarin yin kaza wanda kuma yana daga cikin da yawan mutane da ma abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa mutane za su fada cikin wutar jahannama saboda halshen su ina fata an fahimci domin wato kamar yadda ibnul qayyim yake cewa wato mafi yawan abin da yasa shi harshe yake da hatsari saboda ita ce gaba mafi saukin motsawa a cikin mi a cikin jikin dan adam kafin ka dauki hannunka ka dake wani akwai wuya amma kana iya zagin mutum 100 da harshenka ba tare da ka tashi ba kai ma mutane kage kai musu ƙarya kai ci mutuncin su kai musu gigara musamman yanzu da akwai internet da whatsapp da wani abu cin mutuncin mutane da zagin su abu ne wanda yake mai sauki amma kuma zulubin da za a dauka wato ba karami bane dan haka dai yana da kyau kenan nan abinda ake nufi da anka ce almuslimu cikakken musulmi ake nufi domin dan mutun ya zage wani ba a cewa ya fita daga cikin musulunci amma dai ya aikata wato abinda yake mummuna Allah kai mu da tsari wannan hadisin mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi sai kawo number 1 wajen almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi yace kadiba number 1 al-Bukhari hadisi ya kawo wannan hadisi Imam al-Bukhari ya kawo shi hadisi na 9 wa Muslim kuma Imam Muslim ya kawo shi hadisi na 58 وقولهم دفدسوا الرجل من يصبر على الشدائد لا ربا suna cewa namiji shine wanda yake hankuri akan wato ash-shada'id abubuwan da suke masu tsanani to ai ba ana nufin wanda yake hankuri kan abubuwa masu tsanani shi kadai ne namiji amma ana nufin cikakken namiji ar-rajul al-kamil kinan malam yace to wa yaridu ala hadha al-jawab amma wagga amsa da mun ka kawo abinda ke gitta mata annal manfiya fi awwal al-aya abinda anka kore a cikin aya al-arabi daga larabawa ai nafsul iman al-kamil shine cikakken imani domin an ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna yace to fala yunasibu kuma bai zai tabbata ba an yakuna almuthbatu abinda anka tabbatar ba da zalika bayan wannan al-imanul kamil cikakken imani domin in an kore abu ina fata an fahimce ni da anka ce qul lam tu'minu walakin qulu aslamna to kuma sai yanzu anka dawo anka ce innamal mu'minuna to tunda an tabbatar da cewa can abinda ake nufi an kore musu cikakken imani to sai anka tabbatar da cikakken imani yace balil imanu nafsu sai dai a ce a imanin ne anka tabbatar domin abinda anka kore musu shine cikakken imani to yanzu kun ba a zakkuwa a ce an tabbatar da cikakken imani innamal mu'minuna allazina amanu sai dai a ce an tabbatar da imanin tunda da anka kore musu kuma an tabbatar da cikakken imani ne yanzu kuma sai a ce a to kuma an tabbatar da cikakken imani dama a riga an tabbatar da shi sai wuce to a an ƙara tabbatar da cikakken imani ne ma'ana wato abinda ake cewa ko kuma malamin da ke son ya ce an tabbatar da abu kuma inda in an kore abu ne an ka sake kore abu to sai a ce to na an tabbatar da shi ne amma wajen tabbatar suwa an tabbatar da ba yana tabbatar da shi don haka nan babu matsala mallan ya so shiga cikin matsala ce ta ilmul kalam wato ko kuma ilimi nan ma'ana nafiyun nafi wato isbatun to amma isbatul masbuti nan kuma shi ma isbatun ne wa ta'kidun kidan babu matsala tabbatar da abin da yake tabbatacce da ma ai ƙara tabbatar da shi ne kinan ƙara karfafawa ne wannan babu wani matsala a cikin shi ni dai abin da na fahimta wallahi ta'ala alam abin da zamu ƙara a gurguje a dan karkashin wannan matsala wannan aya ta inna ma yakhsha Allah min ibadil ulama wanda suke jin tsoron Allah al ulama kina al ulama shine fa'ili Allah shine maf'ulun bihi malamai suke cewa anan abin da ya kamata mu fahimta shine cewa kamar yadda in ban manta ba Ibn al-Qayyim yake cewa nan abu biyu ne an ka tabbatar suwa ba abin magana ma'anar magana ba ta cika wato an ko an tabba an sha makance imani gami ga masu ga malamai to na ana nufin cewa duk lokacin da an ka samu mallamta to nan za a samu tsoron Allah duk lokacin da an ka samu tsoron Allah nan za a samu mallamta to kenan bayyuwa a samu malami mai wato cikakken malami sai mai tsoron Allah bayyuwa a samu tun yana tsoron Allah da gaske in ba babban malami bane wannan shi abin da ake son a ce ina fata an fahimce ni amma ana samu mutane masu tsoron Allah ko ba malamai ba tun da yadda ana samu kuma maciya amana cikin malamai azzalumai to dan haka kenan bayyuwa a kira su malamai sai in ya zama tun suna jin tsoron Allah dan haka wannan shine abin da ya kamata mu gani dan haka malaman ahlul kitab yahuda suna da ilimi amma ba su bi Allah ba waɗanda ma suka gadi littafin bayan su sun yi banda ka Allah ya faɗa kuma har yanzu ana samun waɗanda ma su suna karɓar sunan malamai amma ba malamai bane sai a ce mallan boka wai mallan boka malami ne amma mai aikin boka ya kafiri ne mallan wato shirka ba ta haɗuwa da imani ƙarya na ba yadda za a yi imani shaɗu da shirka sannan kuma a zo a ce wai mallan mallami a tana yawa ba ma wai mallami bane sai a ce ma boka yanzu an canza ma boka suna kamar yadda wadansu malamai suka ce ya ce mai ai akwai malami wanda akwai wani malami wanda ya yi aiki shi ko boka ne amma sai a sanya mai suna malami in ban manta ba albanin sheikh albanin zaria rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'a al-muslimin ya tabbatin wannan yanzu boka yi sai an ka canza musu sunaye saboda su zo su ci gaba da bannar su to dan haka ba malami bane kafiri ne kawai a fade shi da bokancin sa sanya masa suna to tunda aqida ta yi karfi da awas sunna ta yi karfi ana gudun shirka shi yasa sai a ce mishi malami ne wanda ya iya aiki abu na biyu wanda zamu kara karkashin wannan mas'ala din wanda malami ya kawo innamal mu'minuna sai mu hattara irin wannan akwai shi cikin alqur'ani wurare daban-daban nan a cikin suratul hujurat Allah rama mai hadda alqur'ani innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu akwai kuma irin wannan aya a cikin suratul an-nur innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi wa idha kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu sannan akwai wannan a cikin wato suratul abinnan suratul afwan akwai shi kuma wato a cikin suratul nur akwai shi cikin suratul al-hujurat akwai shi cikin suratul anfal innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum sai kuma akwai guda a cikin suratul hujurat nabiyu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun alaram mai hadda alqur'ani sai ai hatta dan in kana wata sura kaka fada wata sura ko kana wata aya ka fada wata aya a jawo ka yanzu to wannan shi dai ne suratul al-hujurat ta kai karshe a cikin wadannan littafai guda biyu yanzu kuma sai mu shiga cikin wato suratul qaf wato zamu fara ne da littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shine kawo ayar da take wato akwai a farkon wato wannan abin da take akan jerin ayoyin al-qur'ani kuma aya ta farko ma ya kawo bayani suratul qaf in muka duba mai tahqiqin wannan littafi Sheikh Mustafa Al-Adawi a cikin As'ilatul Qur'an Al-Majid wa ajibatuha ya kawo wato bayani ya tsa number 1 kina in ka duba ƙasa tunda bayanin ba mai limai littafin bane shine ya kawo shi ya kawo wannan bayanin yace to an sanya mata suna a cikin zamanin sahabbai suratul qaf tun zamanin sahabbai ana nutqi ana furci da wadannan harfa a ce qaf domin an yi masa fataha a ce qa in an yi kasra a ce qi in an yi damma a ce qu in an kai sukuni misali an kai alhamza a ce aq aqo sai ayi kalkala amma qaf kenan sunan harfin ne gaba daya to imam muslim ya yi riwaya daga qutba dan malik manzo allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karanta a cikin sallar asuba suratul qaf wal qur'an al majid kenan kuma wani lokacin ya karanta qaf kenan araka ta farko sannan imam muslim ya yi riwaya daga ummu hisham bint haritha bin nu'man take cewa ban karbi sura ta qaf wal qur'an al majid ba sai ga halshin manzo allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta ta dukkan kowace rana akan minbari idan yayi khutba ga mutane ba ana nufin kullum bai da aiki ba sai wannan amma dai yana yawan maimaitawa kuma da an kace ya karanta a sallar asuba wannan ba shi ke nuna ba a karanta ta sura ba a sallar asuba sai ita ya danganta domin ana son ayi balaguro dire bana jiran mutane kace ka karanta suratul qaf za a sallame sallah a barka ya kamata ka yi mura'a na halin mutane yana da kyau dai a san dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta ta in akwai idama karantawa a karanta sannan kuma muslim ya yi riwaya daga jabir dan samura cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta yana karantawa a sallar alfijr qaf wal qur'an al majid kina haka an ka rubuta sunanta da qaf kenan wato kina harafin da harafin an ka rubuta qaf sannan kuma da an ka kawo a cikin alfajir ana nufin sallar subahi an gane ko ita ce ake nufi to domin ita ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yi a cikin sallar jama'a an gane ko amma nafila ta alfijir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karance ta a cikin gida to shi yasa da an ka ce a cikin alfijir kaka sa tsammanin rak'atayn alfijir ake nufi yazo kuma a cikin muwatta da cikin sahih muslim umar ibn al-khattab ya tambayi aba waqid al-laisi abu waqid al-laisi kenan yace mai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karantawa a cikin sallar duha da sallar al-fitr kenan sallar idi wato karama an gane ko sai ce shi yana ya gaya ma sayyidina umar shi abu waqid al-laisi yana karantawa da wato qaf kinan wannan ya tabbata sunanta ne kuma sai aka rubuta da qaf kin da qafun da alif da fa'un ina fata an fahimce ni kamar yadda aka rubuta ta a cikin hadisi na Jabir dan Samura qaful qur'an al-majid sannan ya kasance yana karantawa da iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar kinan raka'a ta farko ya karanta da qaf wata raka'a ta biyu karanta al-qamar wata riwaya kuma ta zo yana karantawa ba a fadi wanda yake karantawa a farko ba to sannan wannan sura tana daga cikin surori wadanda an ka sanya ma sura da haruffan da suka zo farkon su an gane ko misali kaga waɗansu surori haruffan sun zo farko amma ba a sanya musu suna da su ba kaga yanzu alif lam mim ra sai a ce sunanta suratul ra'd amma kalmar ta ra'd ta zo ne can ba a farkon ba wa yusabbihu ar-ra'd bihamdihi suratul baqara alif lam mim ne amma ba a ce masa suratul alif lam mim ba sai an ce suratul baqara amma akwai surorin da su haruffan da suka zo farkon su an ka sanya musu suna to daga cikin su akwai taha ana kiranta suratul taha akwai suratul sa'd ana kiranta suratul sa'd akwai qaf ana kiranta suratul qaf akwai yasin ana kiranta suratul yasin duk da ke sun ce sunanta wato zuciya alqur'ani amma babu nassin da yake nuna cewa yasin zuciya alqur'ani ba zuciya alqur'ani bace kuma ba a yin shirka da yasin duk wanda ya shirka da alqur'ani shirka ce ba a cewa ai yasin ga wani abu ai shirka da ita a hada wasu wani surkulli ita yasin ba dan surkulli an ka saukar da ita ba ina fata an fahimce ni sannan kuma mai so ya karanta wato littafin mawsu'atu suwari mawsu'atu fada'il suwari wal ayat na Muhammad Rizqi Tarhoni yaga dukkan tun daga farkon alqur'ani har karshe falalar wato harufan alqur'ani falalar surorin alqur'ani da sauransu ya gani wanda ya inganta da wanda bai inganta ba duk da yake yayi wanda bai inganta ba to amma ba a buga shi ba amma waɗanda suka inganta su ne aka buga kinan ya ishe ka samu waɗanda suka inganta in kuma an buga wancan din sai ka same shi to abin da yasa an ka sanya maka wace sura taha da sarkon surorin da sa'd da qaf da kuma yasin domin kowace sura ta kebanta da waɗannan haruffan da suka zo farkon ta domin idan aka kira da haka kenan ba ta rikita ga mutun ya san wace sura ce ake nufi an gane ko domin sun kebanta da waɗannan haruffa a farkon su sai kawo alifun ha'ur yace intaha kenan shi Sheikh Mustafa Al-Adawi min at-tahrir wa at-tanwir daga at-tahrir wa at-tanwir da kawo wannan bayani ne a gurguje na fassara bayanin da aka kawo domin mai so yana iya kuma cikin wannan littafi ya ga larabcin yadda yake to wannan shi ne abin da aka kawo a farkon wato wannan sura kinan sannan falala alqur'ani kan mu manta qur'ani da falala amma da khassa hadisi na Abdullahi bin Mas'ud kin sunan Tirmidhi man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasana duk wanda ya karanta harfi daya kinan wannan falala ta tabbata ga dukkan alqur'ani wadansu surori kuma suna da falala khassa an gane ko da wasu ayoyi misali to su wadannan nan ana zancan falala khassa ne misali qul huwallahu duk wanda ya karanta ta uku kuma ya karanta alqur'ani ne ba ana nufin yana da ladan wanda ya karanta alqur'ani ba amma ba ana nufin kawai in ka karanta qul huwallahu uku baka ce ka karanta alqur'ani ba haka ake nufi ba ina fata an fahimce ni alaran mu'min da ke amsa sabka dubu abin nan za a amshi kwangila ta sabka dubu da za a yi mawuri mutum sai a je a karanta qul huwallahu dubu uku a ce an yi sabka dubu wannan kuma hayaniya ce da kuma cuta da ake yi da alqur'ani ya kamata a ji tsoron Allah ko in ce mu ji tsoron Allah gaba daya to wannan shi ne abin da za mu iya cewa kinan ka bambanta falala khassa da kuma amma wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata dalibi ilimi ya fahimci shi ka nemi wannan littafi yana da kyau muhimmanci kwarai da gaske Muhammad Rizqi Tarhoni mujalladi biyu ne to ƴan uwa musulmi lokaci yayi mun halin sa a farkon wannan sura sai darasin mu na gaba idan Allah ya kaddara ya bamu iko da dama insha Allah ta'ala za mu zo mu dora akan inda muka tsaya abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi bamu lada wanda muka kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh